Sasha Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Murtala Faruk Sanyanna da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 10 ga watan Afrilu na shekarar 2023. Da fatan kuma masu azumi an sha ruwa lafiya. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da babban bankin Najeriya ke ci gaba da tabbatarwa al'ummar kasar matakin ci gaba da buga sabbin takardun kudin naira, jama'a na ci gaba da kokawa kan karancin kudin da kuma yadda lamarin ke shafar harkokin kasuwancin su. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da Muryar Amurka ta yi da shugaban kungiyar CISLAC Awal Musa Rafsanjani akan babban taron bankin duniya da IMF da ke gudana a nan birnin Washington DC don tattaunawa akan batun bunƙasar tattalin arzikin ƙasashe. Rafsanjani ya yi tsokaci game da batun basussukan da Najeriya ke ciwowa amma ba a cika amfani da su yadda ya kamata ba.
Akwai 'yan Najeriya da dama da aka yi musu alƙawarin ma za a ba su tallafi lokacin da aka shiga wannan hukumar corona din. To amma a ƙarshe me aka yi? Da dama shinkafa da kayan abinci, wasu ma saboda tsabin mugunta zo aka yi aka ɓoye sto-sto, kowa ya gani ai a Najeriya, sai daga baya aka zo aka ɓaɓɓalle duk ma sun lallace ma.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba, sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Russia da Ukraine sun yi musayar sojoji sama da 200 a wani shirin musayar fursunoni na baya-bayan nan, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Litinin. Ma'aikatar tsaron Russia ta ce an sako sojojinta 600 daga inda ake tsare da su a Ukraine, yayin da shi kuma Andriy Yermak, shugaban ma'aikata na shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, ya ce Russia ta sako fursunonin Ukraine 100. To sai dai ba ko ɗaya daga cikin sanarwoyin guda biyu da ta bada cikakken bayanin yadda aka gudanar da musayar fursunonin. Yermak ya faɗa a kafar Telegram cewa wasu daga cikin sojojin Ukraine suna fama da munanan raunuka da rashin lafiya. Musayar fursunonin dai na ɗaya daga cikin fannonin kalilan na haɗin gwiwa tsakanin Ukraine da Russia. China ta nuna rashin amincewarta kan ziyarar da ministan lamoran cikin gida na India ya kai a Arunachal Pradesh. Tana mai bayyana zuwan nasa a yankin da saba dokar yancin yankin Beijing, kamar yadda wani kakakin ma'aikatar harkokin waje ya bayyana wa manema labarai a yau Litinin. China ta sauyawa wasu wurare suna a cikin inda kasar India ke da awar jihar ta ce ta Arunachal Pradesh, wanda kuma China ke ikirarin cewa yankin kasar ta ne. Zannan yankin kasar China ne, inji Wang Wenbin, yayin da yake amsa tambaya kan ziyarar ministan lamoran cikin gida na India Amit Shah. China da India sun sami takun saka a lokuta da dama kan takaddamar kan iyaka da kuma arangama a yankunan tsaunuka a 'yan shekarun baya-bayan nan, lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka tsakanin su. Shugaban addinin Tibet Dalai Lama ya nemi afuwa yau Litinin bayan bayyanar wani hoton bidiyo da ke nuna shi yana sumbatar wani karamin yaro a lebe wanda ya ta'azzara kakkausan suka. Wata sanarwa da aka wallafa a shafinsa na yanar gizo ta ce shugaban mai shekaru 87 a duniya ya yi nadama kan lamarin, kana kuma yana neman afuwar yaron da iyalansa, kazalika da dimbin abokansa a duk fadin duniya kan cutarwa da kalamansa suka janyo. Lamarin da ya auku ne a wani taron jama'a a cikin watan Fabrairu a wani wurin ibada a Dharamsala, yanda yake amsa tambayoyi sa'ad da yaron ya nemi ya rungume shi. Dalai Lama ya gayyaci yaron zuwa saman dandamalin da yake zaune, inda a bidiyon ya yi nuni da kumatunsa don yaron ya sumbata kafin ya rungume shi. Daga nan kuma Dalai Lama ya nemi yaron da ya sumbace shi a labattansa ya kuma fitar da harshensa. An jiyo Dalai Lama yana cewa ka tsotsi harshena, yayin da yaron ya fitar da nashi harshen ya kuma sumbace shi, lamarin da ya baiwa taron jama'ar dariya. To sai dai bidiyon ya haifar da cece-kuce a yanar gizo, inda masu amfani da kafafen sada zumunta suke yin Allah wadai da halayensa. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a Washington DC. Isra'ila, gwamnan Yahudawa masu ibada sun sami rakiyar 'yan sandan Isra'ila da safiyar yau Litinin. yayin da suka ziyarci masallaci mai alfarma na Al-Aqsa da Yahudawa da Musulmai suke girmamawa. Masu ziyarar sun yi tattaki a zagayen masallacin suka kuma dauki hotuna, wasu kuma sun yi addu'o'i a wajen kofar shiga harabar masallacin. Ziyarar Yahudawa da masu ibada da ta karu a cikin shekaru, kuma Falastinawa da dama na karan lamarin tare da zargi da fargabar cewa Isra'ila na shirin wata rana ta kwace masallacin na Qudus ko kuma ta killace shi. Jami'an Isra'ila sun ce ba su da niyyar sauya da daddan tsarin da aka yi da ya baiwa Yahudawa damar ziyara, amma ba za su shiga cikin masallacin da aka kebewa musulmai ba. Yan majalisar dokokin kasar Girka na shirin kada ƙuri'a kan kafa dokar gaggawa da gwamnati ta gabatar a birnin Athens da za ta haramtawa jam'iyyu masu tsatsauran ra'ayin nazi shiga takara a zaɓen kasar da za a gudanar a watan Mayu mai zuwa. Matakin na zuwa ne bayan wani rikakken dan ra'ayin nazi da aka daure ya kafa wata jam'iyyar siyasa daga gidan yari wadda ke samun goyon bayan jama'a gabanin zaɓe. Ministan Shari'a na kasar Girka Markus Voridis ya miƙa ƙudurin dokar ga majalisar dokokin ƙasar, inda ya gabatar da shi a matsayin wanda ba taɓa ganin irinsa ba, kuma wani ɓangare na yunkurin gwamnati na kare demokuraɗiyya a inda demokuraɗiyyar ta yanke cibi. Ya ce da wannan ƙuduri, wannan ne karon farko a tarihi da 'yan majalisar dokokin Girka suke neman ɗaukacin kotun ƙolin ƙasar da ta auna darajar jam'iyya da membobinta domin ta samu takarar zaɓe. Matakin na zuwa ne 'yan kwanaki bayan da 'yan majalisar dokokin Girka suka kada ƙuri'ar haramtawa Elias Kasidiaris, wani babban jigo a rusasshiyar jam'iyyar Golden Dawn, shiga zaɓen da za a gudanar a ranar 21 ga watan Mayu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Duk da cewa babban bankin Najeriya na CBN na dada tabbatarwa al'ummar kasar matakin ci gaba da buga sabbin takardun kuɗi, mutane da dama na ganin cewa akwai sauran aiki a gaban babban bankin, ganin yadda ake ci gaba da fama da karancin kuɗin da kuma amfani da hakan wajen cutar da waɗanda ba su da isasshen ilimi akan yin hada-hadar kuɗi ta intanet, musamman waɗanda ke yankunan karkara. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan batun da ya sake kunnu kai ne a daidai lokacin da wasu 'yan Najeriya ke ci gaba da yin ƙorafe-ƙorafe akan yadda ba sa iya samun adadin takardun kuɗin da suke bukata a zahiri a bankunan kasuwancin kasar, baya ga matsalar na'ura da sabis mai inganci wajen tura ko karɓar kuɗi ta intanet ko manhajojin bankunan da ake yawaitar fama da su. Daga jihar Kano, Najeriya, 'yan rajin kare haƙƙin mata da ƙananan yara kuma 'yar jarida Ambassador Khadija Ishaq Bawas ta ce,
to ni dai zan iya cewa tunda wannan matsala ta rashin kuɗi a hannu suka fara, ni ma kaina bana rike kuɗi a hannuna, saboda yanzu haka na fi wata biyu ni ban rike ma cash da sunan kuɗi masu yawa a hannuna ba, in ba dai ko irin ɗan kyauta da za a zo a yi maka 1,000-2,000 ba an ga cewa ba kuɗi a hannunka haka. Amma in ba tun haka, komai ni da katina nake amfani. Yanzu a jihar Kano ta kai ta kawo ma, idan za ka siya abu 200-500 za a ce ka yi transfer, idan ka yi transfer ka ɗora mutum 100 a kai, wanda in ya je cira zai samu ya yi amfani shi ma ya cira da shi. So zan iya cewa ni gaskiya da bona ma da cikin banking hall na ma manta, saboda ko ka je layi zaka sha ATM din ne cikin bankin ne gashi ba biyan bukata, amma dai ina dan ganin jefi haka sababbin da tsofaffin duk a cikin al'umma suna yawo.
A jihar Yobe dake arewa maso gabas, inda Mallam Hassan Joda ke zaune, ya bayyana irin yanayin da ake ciki.
Wannan takardun kuɗi gaskiya mu a nan jihar Yobe abu ne mai wahalan samuwa mutuka. To har yawanci mutane neman sun ma haƙura ma ishu neman kuɗi su banki, to za ka je banki ka wuni ga layi cinkoso, kuma sai ka yi sa'a ma ka samu wanda ya taba gaya mai ce shi ya wuni da kere ya samu 2,000. Kalubale a wannan harkan kamar mu a irin jiharmu shine muna da Fulani sosai, kuma wayannan Fulanin mutane ne masu amfani, don sabida duk wani abu da kika sani na abinci su suke wadatar da ƙasar nan, kamar nama, nono, ƙwai, ba abincin da ya fi wannan. To su ana samun matsala ta wajen waɗannan cinikayya yanzu don saboda yawancin su kashi kusan 95 zan iya cewa ba su yi karatu ba, ba su da account, ba su ma yadda da zan tura ma kuɗi, bishi bai ga kuɗin zahiri ba. To wannan din sai yasa ana amfani da waɗannan daman ana cutan su kuma, don saboda yanzu an zo sayan kayan su farashin transfer daban, farashin cash daban, akwai wanda suke iya nemo cash din don su zo su hanje su dabban 40,000 wutin da cash ne sai a saye shi 15,000 ko 20,000, in transfer ne kuma za a saya 40,000. To ba Platani zai zaba kawai gara ya karbi kuɗin da yake gani fiscal akan wancan da yake gani kaman gaibu. To wannan gwamnatin tana da wani hanyar da za ta yi ta wayar da kan Fulani na nemo ko kuma creating wani hanyar da za a yi dai a magance wannan matsala gaskiya.
Sai dai a nasa bangaren babban bankin Najeriya ta bakin daraktan lura da harkokin bankuna kasuwancin kasar Malam Haruna Bala Mustafa ya bayyana cewa
kin san shi nuna radus ne yana da farin jini sosai. To galibi sai kiga yawanci mutane suka damke su sai ga sun ajiye, so baya zurga zurga yanda ya kamata. It's relative, zai iya kasancewa inda su suka yi wannan observation din ba haka abin yake ba ko ina, amma tabbas ana nan ana buga sabon kuɗin kuma ana shigo da su. Amma dai muka lura kafin wannan sabon matakin da muka dauka na bin umarnin kotu, yawanci sai kiga mutane in suka kafiya sabon kuɗin saboda matsalan zuwa ATM da sauransu, ga mutane ba sa son su kashe su sai su yi irin transfer din nan da sauransu. Su abun baya zirga-zirga yadda ya kamata, amma tabbas dai an fara samun sauƙin abun saboda wannan sabon matakin da muka ɗauka na sakan tsofaffin kudaden su yi tafiya side by side da shi sabon kuɗin. So ba wani matsala insha Allah. Bari mu sa ido mu gani duka-duka abin na aibe bai daɗe ba, saboda haka maybe har yanzu mutane suna son su ga yanda abun zai kasance zahiri kafin su saki mara su fara fito da ainihin wannan sababbin kuɗaɗen. Ba ka ba tabbas abin yana yawo yanda ya kamata.
Idan ana iya tunawa dai a ranar 3 ga watan Maris ne kotun kolin Najeriya ta yanke hukuncin tsawaita wa'adin amfani da takardar naira 200,500 zuwa ranar 31 ga watan Disamba shekarar 2023 da muke ciki, bayan kwan-gaba-kwan baya da aka yi ta samu da matakin janye tsoffin takardun kuɗin daga cikin al'umma tun ƙarshen watan Janairun, lamarin da ya jefa mutane cikin matsatsin rayuwa. Hima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima Abdulrauf. To kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, a yau ne aka fara taron shekara-shekara na babban bankin duniya da asusun bada lamuni na IMF a nan birnin Washington DC don tattaunawa akan batun tsare-tsaren bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe. A hira ta da shugaban kungiyar da ke sa ido kan yadda ake tafiyar da harkokin kuɗi da tsare-tsare a Najeriya da ma Afirka, Awwal Musa Rafsanjani ya yi bayani akan kalubalen da ke tattare da karɓar bashi a Najeriya, inda ya ce galibi ba a amfani da kuɗaɗen yadda ya kamata. A ci gaban hirar ga tambayar da na yi masa. To game da batun bashin corona da kai magana, shin gwamnati ce bata raba kuɗin yadda ya kamata ba, ko kuwa ina aka samu akasi saboda naji kuma ka ambaci ƴan siyasa sun yi babakire da wasu kayayyakin da ya kamata a raba ma jama'a, ina matsalar take?
To matsalar ta waje biye ce da ita gwamnatin, saboda ai sai gwamnatin ta bada kuɗaɗen ga waɗanda za a yi amfani da su, ko kuma hukumomi. Kamar misali akwai wasu hukumomi a Najeriya ba su ma da alakar batun harkar lafiya da wani abu haka mai kama da shi, amma irin makudan kuɗin da suka zo suka bayyana wa majalisa kan cewa sun yi amfani da shi na corona, abin wato kamar rainin hankali ne. Saboda haka ita gwamnati ya dace a ce ta tabbatar da kan cewa kuɗaɗen nan ba su shiga hannun waɗanda ba za su yi aikace-aikacen da aka ce a yi ba, ɗaya kenan. Sa'annan na biyu, ya dace a ce gwamnati ta tabbatar da kan cewa duk abin da aka karɓo aka ce za a yi wa mutanen ƙasa, saboda amana ne aka ba gwamnati a yi. Gwamnati ita da kanta da mai an gwamnati da gwamnati a yi amana ce ga ƙasa, saboda haka bai dace a ce an karkata akalar kuɗaɗen nan ga abin da yake ba shi ne ya dace a yi ba. Akwai 'yan Najeriya da dama da aka yi musu alƙawarin ma za a ba su tallafi lokacin da aka shiga wannan hukumar corona ɗin. To amma a ƙarshe me aka yi? Da dama shinkafa da kayan abinci, wasu ma saboda tsabar mugunta zo aka ɓoye sto-sto, kowa ya gani ai a Najeriya, sai daga baya aka zo aka ɓaɓɓalle duk ma sun lallace, ma ba a so a taimakawa wa talakawan da aka ce an karɓi waɗannan kuɗaɗe da sunansu. Saboda haka gwamnati da su jami'an gwamnati duk su suka kawo wannan al'amari, saboda babu gaskiya da adalci akan yadda ake daman cewa za a raba wannan kuɗaɗe. Wannan rahoto ne wanda yake kowa zai iya gani, gashi nan EFCC, ICPC sun kakkama mutane da dama akan wannan. Ko a jihar Kano akwai shugabannin local government din da aka kakkama saboda sama da faɗi da waɗannan kayan masarufi.
To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga rahoton mu na musamman daga Sani Malamfashi.
A Najeriya, yayin da watan azumi ya shiga goma na ƙarshe, magidanta da 'yan kasuwa da kuma 'yan aikin albashi tare da masu sana'o'in hannu sun koka cewa suna cikin tsaka mai wuya sabili da rashin kuɗi a hannunsu, gami da hanyar sadarwa wato network mara ƙarfi wanda yake an mata yawa wajen transfer kuɗi, wanda hakan ya sanya manoma da ke kawo hatsinsu daga ƙauyuka suke cewa su ba su da asusu, saboda haka duk wanda zai sai hajar su sai da kuɗi a hannu, wuri na gogan wuri. Mama Julie hatsi take saidawa a kasuwa, buhunhuna, ta yi mana bayani.
Mama Julie, yaya kasuwa a halin yanzu?
Gaskiya Alhaji, kasuwa a halin yanzu dai sai hankuri ne kawai. Kuɗi a hannun mutane, kuma magana transfer nan ya lalace kasuwan.
Me yasa?
Ga kaya kuma yanzu yana ƙara kuɗi.
Farashin abubuwan nan da kuke saidawa ya tashi kenan?
Kin ga kaman gero yanzu. Suna sai da shi 29.
Da nawa ake sai da shi kafin azumi?
Ba 26 ba.
To, uku ya ƙaru kenan.
Yanzu 29, kin ga wake ya kai 45 yanzu.
Kafin azumi kuma fa?
Kafin azumi 38. A lokacin, amma yanzu kananan 40, manya 45.
To yaya shigowar mutane wajen sayayya din?
Ba mutane, fa an ka zo kasuwa yanzu ba za ka gan kowa ba, saboda rashin kuɗi. Kuma wanda sun kawo kayansu daga ƙauye ba sa karɓar transfer, sai ka ba su cash. Sai ka ba su kuɗi fa Google Naira tuna. Wai ba ruwansu da nomba, su gan nombansu a hannunsu.
To ashe kamar yadda ake ta sa idan cewa irin wannan lokacin kun fi samun mutane ana sayan abubuwa, ya zama dole a kayan marmari da shauransu din na ana saya, yanzu abubuwa ya yi ƙasa kenan.
Kai, gaskiya kayan sama yake yi, kaya bai ƙasa ba. Ba kayan da ya ƙasa ko ɗaya. Ka ga masara yanzu 22,000.
Da nawa yake?
Da, zamuna samun 28,900.
To yanzu yaya kuke yi da ma'aikata kenan wanda za su zuba kuɗi, kuma ko kuma in kun je saye masu kawo muku, kamar yanzu misali gobe kasuwan Talata, ya kenan?
Kasuwan Talata ya ana shiga a saye kayan. Sai dai kamar mu yanzu kwastomomin su zo su saya kaya muna karɓar transfer. Amma wanda sun kawo kayansu daga ƙauye ba su kuɗi a hannu ba, ba sa karɓar transfer. Za su ce maka wai ba su da akaunt.
Shin koyaya mata magidanta da kan je su yi wuce fannin mako-mako a kasuwa za su ce dangane da farashin abinci a kasuwa?
To a gaskiya mu dai ba abin da za mu ce, sai da mu yi godiya ga Allah. Saboda al'amarin dai ba a cewa komai. Yanzu in ka je kasuwa, ɗan abin da za ka iya saya na 1,000, yanzu sai ka sa mashi 2,000 za ka saya. Misali kankana wannan wanda za ka sata 500-600. Yanzu kankana sai kana da 1,200 za ka iya samun kankana. Watan da ya wuce na sai kwandon tumatir da 2,000. Yanzu garin Juma'a da ta wuce kwandon tumatir ya koma 7,000. To kusan kullun kayan hawa suke, ga kudaden nan wahalar samu suke. In ka je waje masu POS ba ka samun kuɗi, in ka je banki ba kuɗi. To haka ake ta wannan wahalar dai.
To ba a ce na samu kuɗi ba, kana ganin da yake an gaba zaɓe?
To haka dai suka ce, amma dai wannan kuɗi dai mu dai ba mu gansu ba har yanzu. Tunda kullun wahalar da muke kenan, idan za ka je kasuwa sai ka tunani nawa ne za ka je, ina za ka je ka samu kuɗi. Wani in ka je ba bai an san transfer, kai ba ka da kuɗin nan a hannu, to taya mutum zai fara?
Ta bakin wata magidanciya kenan a birnin Katsina. Su ma masu sana'o'in hannu sun koka game da wannan hali da ake ciki.
Sunana Abubakar Shitima daga MB Motor.
To yaya wannan al'amari yake?
To wannan al'amari dai gashi nan yadda azumin ya zo, haka dai ake ta kurkurdawa, dan abinda ake samu ake lallabawa.
To ya farashi?
To farashi gaskiya sai dai abinda ya karu, don gaskiya ba abinda ya yi ƙasa. Kullum gashi nan ana ta magana, mutane ta maganganu cewa a dan rage farashi saboda azumi, to amma abun da ba abun da ya ragu a cikin abin da ake sayar da, sai dai sama gaskiya.
To ya ta fuskan kamar sana'a irin naku wannan?
To, kwastomomi haka dai muke fama da su in aka kawo aikin mu kanmu bayan da za mu yi saboda matsalan kuɗi. Duk yadda muka yi duk abin da aka samu aka bamu haka muke haƙura da shi. To aikin kuma ma ba ko da yaushe ba ne. In ka samu yau maybe kai ɗan kwana biyu uku baka samu wani aiki ba kullum ga mu nan dai kwance ƙarƙashin bishiya. Duk mutane ga su nan suna so su kawo gyaran amma wani zai ce maka bai da kuɗin da zai ma kawo gyaran. So ya gwamnati mai aji motan kawai yahu ya fi mishi sauƙi. Saboda abubuwan zai ji ta gida ne ko zai ji ta gyaran mota.
Batun na tsoron transfer da wasu kan yi a me kake ganin kamar ya kawo haka da wasunku suke tsoron kuɗin transfer musamman kuma ma idan ko je kasuwa ga.
Na samu wannan matsalolin so da yawa na sha in je kasuwa ni da kaina in ce zan ba da ATM nawa a yi transfer mai kaya ce shi ba zai karɓa ba saboda ana musu transfer ba sa samu wani ma kuma in aka yi transfer ya shiga zaka ga na boge ne. Abin da yasa ba sa so saboda sai kaga an yi maka transfer kaga alert ya kuɗi ya nuna maka wayanka ga alert kuɗi ya shigo amma in ka je ka duba balance ɗinka sai kaga ba kuɗi bai shigo ba.
Oh,
shi yasa kake gani kuma yawancin mutanen da suke kawo abincin daga ƙauye su ba su san harkan banki ba saboda su karatun ma dai da sauki da kamar wanda yake da ilimi ne idan an tura mishi alert zai iya duba balance ɗin shi ya dan ciro wani abu daga ciki ya gani in kudin yana nan to kudin ya shigo amma wani bai ma iya duba wannan ba balle ma har ya ce zai karba transfer shi yasa ba sa so.
Wasu magidanta masu taimakawa al'umma da abin da za a yi buɗe baki da su irin gero, sukari, madara da wake don yin kosai sun yi mana bayani amma ba su yarda in ɗauki sautinsu ba inda suke cewa kashi ɗaya bisa uku ne ko kuma rabin adadin mutanen da suka saba taimaka duk shekara a bana suka iya samu suka taimaka sabili da kwanciyar rayuwar da ake ciki amma ga wani ya daure ya yi min a takaice.
To alhamdulillah dai ana dan taimakawa amma ba kamar yadda aka saba ba saboda wani zaka ga mutum ya zo neman taimako a wurinka baka da makudin da zaka dauka ka bashi gashi kana so ka taimake shi din amma kai kanka ma babu cash din a hanka bali ka dauka ka bashi in ba dai dan kwana nan da ake dan samu tsofaffin kudin kaɗan-kaɗan da ake dan manaji ba.
Oh, banje sawa da tsofaffi kenan.
Ana samu in ka je wani POS din ana iya samu 5,000-10,000 haka ana dan samu.
Canjin kuɗi an yi shi ne da kyakkyawan manufa don amfanin al'ummar ƙasa baki ɗaya. To amma kuma ya zo a daidai wannan lokaci inda jama'a suka koka. Na sami zantawa da kakakin shugaban ƙasa wato Malam Garba Shehu a lokacin da suka je kaɗa ƙuri'a a birnin Daura. Ga bayanin da ya mani. Ranka ɗe wani babban al'amari da ya taso gab da za a yi ɗin nan amma talaka sun sha wahala ko me za ka iya sha ga?
Shi shugaban Muhammadu Buhari haƙuri yake bai wa talaka. Wannan abu an yi shi ba a gallazawa talaka ba sai dai a margata. Yau tunda aka fito da magana canjin kuɗin nan. Karɓa ake yi fito da kuɗin ake yi kullum ana sakawa banki kuɗi ya ɓace bike wa yawa kai ka san cewa wasu ne mugunta masu mugunta suke karɓa suna ɓoyewa kuma mun san bukata ce ta zabe ake yi dan a fito da shi ranar zabe ayi rabo in ba dan haka ba jami'an tsaro da suke magana yanzu satar mutane wallahi ta fara rabuwa yanzu haka komanda na sojoji dake Borno yankin Tafkin Chadi yace wallahi yan boko haram sun rasa inda za su da kansu saboda wannan canjin kuɗi saboda haka an yi dan a cece talaka musamman wajen zaben talaka ya fito ya zabi wanda ransa yake so wanda zai kawo ci gaba ƙasa da al'umma ba mutum ya baka kuɗi ya tafi Abuja ya ki yin aikin komai kuma yazo ne maka gori yana cewa ai saya ne mazo nan saboda haka karata kuramin ba
hausa sun ce bayan wuya sai dadi san shi malafa shi mura Amurka daga Katsina a Najeriya.
A gaida Sani Malamfashi, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafar Ingila ta FA ta dakatar da mataimaki alkalin wasa a wasan da Liverpool ta yi kunnen doki da Arsenal a jiya Lahadi. Har sai an kammala bincike kan zargin dungulan gwiwar hannu ga ɗan wasa. Lamarin ya auku ne bayan da aka hura usur na ƙarshen rabin lokacin wasan na farko inda aka ga ɗan wasan Liverpool Andy Robertson ya tunkari alƙalin wasa Constantine Hazidakis. Rahotanni sun bayyana cewa Robertson ya kai har ga kamo hannun jami'in, wanda shi kuma ya mai da martani da dungulan dan gwiwar hannu ga dan wasan. A wata sanarwa da ta fitar hukumar shirya gasar Premier, ta ce ba za ta saka Hazidakis a alƙalancin kowace wasa ba, a yayin da hukumar ƙwallon ƙafar Ingila ta FA take ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin. Tsohon dan wasan ƙungiyar Chelsea ta Ingila Antonio Rudiger, da ya koma Real Madrid ta ƙasar Spain, ya shammaci Chelsea ɗin a yayin da yake shirin fafatawa da tsohuwar ƙungiyar tashi. Rudiger, wanda ya taɓa lashe gasar zakarun Turai da Chelsea a shekara ta 2021, ya ce sam ‘yan wasan ƙungiyar na yanzu ba su yi kama da waɗanda ƙungiyar ta sami nasarar da su ba. Chelsea ɗin dai na fama da koma baya matuƙa a wannan kakar wasanni na rashin samun nasara, lamarin da ya haifar da sallamar mai horar da ‘yan wasan ƙungiyar Graham Potter, tare da mayar da tsohon ɗan wasa kuma kocin ta Frank Lampard a zaman na riƙon ƙwarya, wanda shi ma ya sha kashi a wasan farko da sake dawowarsa ƙungiyar. Rudiger, ɗan ƙasar Jamus, ya bar ƙungiyar ta Chelsea ne bayan ƙarewar kwantaraginsa. A ranar Laraba ne ƙungiyoyin biyu na Chelsea da Real Madrid ɗin za su fafata a wasan na kwata final ta farko a filin wasa na Santiago Bernabeu, kafin mako na gaba a buga wasa ta biyu a filin wasa na Stamford Bridge. To, a halin da ake ciki kuma gobe Talata ne za a soma fafata wasannin kwata final na gasar zakarun Turai. Ƙungiyoyi takwas ne suka tsallake zuwa matakin, waɗanda kuma tuni aka shata jadawalin fafatawarsu. A gobe, Benfica za ta kara da Inter Milan, yayin da za a yi karon battar ƙarfe tsakanin Manchester City da Bayern Munich. Sai a ranar Jibi Laraba, inda Real Madrid za ta karɓi baƙuncin Chelsea, kana AC Milan kuma ta ɓarje gumi da Napoli. Ƙarshen labaran wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna, to yanzu kuma ga nasiha kan tasirin azumin watan Ramadan daga Ghana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Murtala, wanda lakami da dama suka sani Chama Ramzi, kuma sai Aisha Zongoniki. To, gaskiya cikin watan Ramadan da matsayin na musulmi, falalan Ramadan in za a yi magana shi dare ya yi gari yawa ya ba karewa. Alhamdulillah, na jurin sana'a ma ya kai Ramadan saki yana zuwa, albarka zallan. Da biyu kuma jikinmu kuma insha Allah kananan ciwo na damu, amma albarkacin wangan wata ba mu sanin ma wani abu haka. Ga lafiya, ga karfi, ga murna, muna sace zumunta cikin yan wayenmu wanda jiya ma sabani kadan ya zo, albarkacin wangan wata ma an shirya, ana zaman lafiya, ana murna, ana fira daga jin tafsiri kan radio sai fira na addini na cigaba, batun siyasa, batun ball duka ajiye gefe. Samu na ma Allah goda wanga wata dai, gaskiya inda ka samu kare bacci wanga wata ya kamata kai ma Allah godiya. Samu dai tun ba mu karewa mu kai koina ba, mun gan saki a cikin lamarin mu sosai alhamdulillah. Ko ya nayi aiki yawa kaina lokaci kai ina bari in je masallaci, je sallan lisha da jama'a, ni asham da jama'a, mu roki Allah mu nemi biyan bukatun mu da lafiyar mu da ababan da mu muka ba mu sani ma ba, Allah ya fi mu sani. Okay, roƙon Allah mun san kuma kamin lokaci ya kai azumin ga ya kare bukatun mu duka, Allah ya biya mu insha Allah.
To madalla, yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
To, Maryam, a takaice, Rasha da Ukraine sun yi musayar sojoji sama da 200 a wani shirin musayar fursunoni na baya-bayan nan, kamar yadda jami'ai suka bayyana a yau Litinin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce an sako sojojinta 106 daga inda ake tsare da su a Ukraine, yayin da shi kuma Andriy Yermak, shugaban ma'aikatan shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky, ya ce Rasha ta sako fursunonin Ukraine 101. China ta nuna tsananin rashin amincewarta akan ziyarar da ministan lamuran cikin gida na India ya kai a Arunachal Pradesh. Tana mai bayyana zuwan nasa a yankin da ba, wato da cewa ya saba ka'idar yancin yankin Beijing, kamar yadda wani kakakin ma'aikatar harkokin waje ya bayyana wa manema labarai a yau Litinin. China ta sauya wa wasu wurare suna a ciki inda, wato ciki inda kasar India ke da awar jihar ta ce, wadda ita kuma China ɗin ke kirarin cewa yankin kasar ta ne.
Shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya na gabatar da shirin, da Julie Gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni, da ma injiniyan mu Charleston Mark, Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.